الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقودية قال الله مدوكا كنساركي دا يكارا جدد هاد ورمو أولنا مسألة تنبع البركة تكون وطنبع الفرما دا رمضان دومينتي قبادة كراتون لتاهم بلوغ المرام من أفاتن abinda zamu fadi ne daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta muna idan ba amanta ba mun shiga a cikin babul janaiz babin yi bayani akan hukumce-hukumcen gawa a yau zamu tashi hadisin Ummi Salama shine hadisi na 439 malaiti wa an Ummi Salama radiyallahu anha qalat daga Ummu Salama Allah ya yarda da ita tace dakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama manzo Allah ya shiga a wajen Abu Salama wa kad shaqqa basaruhu alhali ganinsa ya tahi kenan ganinsa ya tahi fa aghmadahu sayaliqi masa idanu thumma qala sannan sai ce innar ruha idha qubida shi ruhi idan aka dauke sa ittaba'ahu al-basar gani yana bin sa fa dajja nasun min ahlihi sai wasu jama'a daga cikin iyalinsa suka yi daga murya ma'ana suna kuka thumma qala fa qala sai manzo Allah yace la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kada ku kira ma kanku komai in ba alkhairi ba me manzo Allah yake nuhi da haka shine cewar da suke yi katahi yanzu wa zai dokan nauyin mu kai ne ke muna kaza katangar mu ta fadi kaza irin abubuwan da mutane suke fadi to shine manzo Allah ce kada ku kira ma kanku sai alkhairi fa innal malaikata dumin malaiku tu aminu ala ma taqulun tana cewa amin akan abin da kuke fada thumma qala sannan sai yace allahumma ighfir li abi salama ya Allah ka gafarta ma abu salama warfa darajatahu fil mahdiyina kuma ka daukaka matsayinsa a cikin shiryayyu wafsah lahu fi qabri ka yalwata masa kuma kabarinsa wa nawwir lahu fihi ka haskaka masa shi wa khlufhu fi aqibi kuma ka mamaye masa gurbi a cikin iyalinsa ma'ana ya kasance yanzu kai zaka dokan nauyin iyalinsa kai zaka kula da su rawahu muslim ya rawaito wannan hadisin abin da yake nuna mana shine a wannan baben idan mutun ya rasu ganinsa yana bin ruhinsa domin ruhi lokacin da za a dauke shi a yi sama da shi kamar yadda muka san dan adam ya kunshi abubuwa guda biyu kamar yadda muka shafadi ar-ruhu wal jasad ruhi da gangar jiki ita ce za a bari a duniya kasa ta canye shi kuma ruhin shine za a tahiya da shi imma a rataye shi a aljanna ko a rataye shi a ina ko a rataye shi a meke da suna a wuta wannan su nuna muhimmancin abu a cikin jikin mutum ga mutum shine ruhinsa shine idan ya gyaru to komai ya gyaru idan ya lalace komai ya lalace ruhi kuma madogararsa a jikin mutum ita ce zuciya shi yasa manzo Allah yace inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wannan shine kenan kamar yadda na shaka muku waken wani malami yake cewa ya khadim al jismu kam tas'a li khidmatihi اتعبت جسمك فيما فيه خسران اقبل على الروح فاستكمل فضائلها فانت بالروح لا بالجسد انسان ايت يا كاي مي با كانشي وهلا اوجن جينا غنغار جيكي yana manta ruhinsa ka fuskanci ruhinka ka gyara shi domin ruhi shine kai shine asalinka ba gangar jiki ba wannan kuma yana shiga ta ko ina misali iyaye da zasu damuwa da ciyar da diyansu da zasu damuwa da sayan makansu ƴaƴansu kaya amma su manta da karatunsu na addini su manta da tarbiyantar da su manta da koya musu kyakkyawan ɗabi'u alhali kuma wannan shine abin da zai amfane su iyayen da kuma yaran kenan wannan sai nuna muna ashe idan mutun ya rasu ana so a liƙe masa idanu kenan tunda idanun buɗe suke tsayawa suna kallon sama ma'ana suna kallon ruhin ya tahi kenan sai ami sai a maido idanun alike. Wannan shine babban abin da wannan hadisi ke koya muna. Sai kuma kada a faɗi komai in ba alkhairi ba, wannan shine kenan. Jayyid, sai hadisi na gaba. Malik ya ce wa an Aisha radiyallahu anha, daga Aisha Allah ya yarda da ita, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalle manzon Allah hina tuwfiya, lokacin da ya rasu, sujjiya bi burdi hibara, an liƙe sa, shine ma'anan sujjiya, ma'ana an ruhe sa bi burdi hibara, da bargo na hibara, wani bargo ne da ake yi a ƙasar Yemen wanda yake da zane-zane, to shine ma'anan burdin hibara. Muttafaqun alayhi. Abinda wannan hadisi ke nuna muna, ashe idan mutun ya rasu, kamin akai ga masa wanka, kai sai ana so a ruhe sa da wani abu, amma da bargo ko da wata dara, kamin a zo a kula da shi. Idan kuka lura wannan babin kamar yana tahiya ne bi tasalsulul mantiki, kamar ga mutun yana shirin mutuwa, ga abin da ya kamata a yi masa, ya mutu ga abin da za a yi masa, ga abin da za a yi masa, haka ne har zuwa kai cikin kabari, har zuwa ko bayan abin da zai biyo wa baya. Kun gani a can me aka nuna muna, azantuna mutuwa. To yanzu mutuwar ta zo, ana so na kusa ga mutunan su yi mai me, su yi mishi talqin ko su lakana mishi la ilaha illallah. To yanzu ya tahi idanu sun yi sama, sai a yi musu me, sai a liƙe su, a liƙe idanun sai me, sai a rihe shi. Wannan shine kenan. Jayyid, malai ce wa Aisha radiyallahu anha, daga Aisha Allah ya yarda da ita, anna Abu Bakr as-Siddiq, lallai Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi, qabbala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'da mautihi, ya sumbanci manzon Allah bayan mutuwarsa. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaito wannan hadisin. Lokacin da manzon Allah ya rasu, Abu Bakar da Umar dukkan su ba su kusa. Umar ya fara zuwa, aka ce mishi ai manzon Allah ya rasu, ya shiga ya duba ya ce ƙarya, manzon Allah bai rasu ba, ya je ganawa ne da Allah kamar yadda annabi Musa ya mi, ya je ganawa da Allah madaukakin sarki, ce kuma ya zaro takobi, duk wanda ya ce Muhammad ya rasu sai na halaka shi, sai na kashe shi. An gane da kyau ko? Yana nan Umar ya hana ma kowa ta cewa shi kadai a tsaye, sai ga Abubakar ya zo. Abubakar yana zuwa ya ce ma Umar zamna, dan saboda tunda zuciyar shi ta hau, maza Allah ya koya mana in zuciyar ka ta hau ana so ka me, ka zamna. To shi yasa ya cikin hushi sai Abubakar ya ce masa zamna, dan saboda hushin ya rage, yayi kawar bai shi Abubakar ba. Sai Abubakar ya wuce ya shiga ya gano me ke faruwa, yana shiga ya isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance a lullube sa, sai ya jaye bargon na manzo Allah ya kalle sa ya tabbatar da lalle ya rasu, sai ya sumbaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine muhallu shahid kin, a nuna muna shi ya halatta mutun a sumbace shi kamin ai masa mi, kamin ai masa mi likafani, kamin a sa masa likafani, ma ba an sa masa likafani an dame to kuma shikenan sai kabari. To wannan shine kenan muhallu shahid, wanda ya rasu ya halatta ka sumbace sa. Lokacin da ya sumbaci manzo Allah sai yake cewa qibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ma'ana a tsarkake kake a raye da a mace, ko da yaushe ba abin da yake canzawa naka. Wannan shine kenan. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaito wannan hadisin. Bayan wannan ne Umar Abubakar ya huto, da tarihi ne shahararre ko, da Abubakar ya huto yayi ma Umar magana, yace zamna bai zamna ba, sai yace man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha baqin la yamut, duk wanda yake bauta ma muhammad to muhammad ya mutu. Akwai yahuda wanda akwai munafukai wanda dan suna ganin idan manzo Allah ne, to duk wanda manzo Allah yake bauta ma to muhammad ya mutu, amma duk wanda Allah yake bauta ma to Allah shi wanzazi ne baya mutuwa. Sai karanta wannan ayar, wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum, har zuwa karshe. Sahabbai na jin wannan ayar, shi ma Umar yana jin wannan ayar, sai yace to wannan ayar kawai babu ta a cikin alqur'ani, da yawa sun manta da wannan ayar, da Allah yace afa in mata aw qutila, kenan zai mutu ko, in ya mutu ko aka kashe shi kenan yana nuna me, zai mutu kenan, dalili ne akan zai mutu. A wannan lokacin sahabbai suka ta maimaita wannan ayar, kamar ran nan ne aka sabkar da wannan ayar. A wannan lokacin ne da yaya sun safi suka yadda eh tabbas Muhammad ya rasu sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Malai ce wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, daga Abu Huraira Allah ya dada shi daga manzon Allah yace nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainihi, rayuwar mumuni tana rataye dalilin bashin sa a cikin kabari hatta yuqda anhu har sai an biya masa. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi, Ahmad ya rawaito sa da Tirmidhi wa hassanahu, kuma ya kyautata hadisin, hadisi ne ingantacce. Nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainihi, rayuwar mumuni tana rataye a cikin kabari har sai an biya. Me ake nufi da rataye? Shine mumuni mun san da cewa kabarin shi zai zama to rawdatan min riyadil janna, haka zai kasance. Mana kabarin shi za a sanyaya mishi, a bude mishi kohuwa daga cikin kohohin aljannar sa, iska na aljanna da kamshin ta yana bugosa. To idan kasance ana biyar sa bashi, to wannan abun duk ba za a masa shi ba, haka za a bar shi a cikin zahi a rataye. An gane ko? Wannan ni'imar da ake cewa ba za ta zo mishi ba, ko da ko a ce yana da ni'imar ba za ta zo mishi ba, sai an yi me, sai an biya mishi bashi. Wannan hadisi me yake nuna mana? Hatsarin mi? Hatsarin bashi. Dan me yasa baki bashi yake da hatsari? Dan saboda abun da ya shahi alhakin mutane ne. Shi kuma ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa huququllahi mabniyatun 'ala al-musamaha wa huququl 'ibadi mabniyatun 'ala al-mushaha. Ma'ana haƙoƙin Allah shi Allah yana yahiwa, amma haƙoƙin mutane su Allah rewa su yake yi, baya yahiwa sai mutunan ya yahi maka. An gane da kyau ko? To shine wannan kenan. Kenan wannan yana muna ashe bashi abu ne wanda yake duk mutunan kirki na kokarin ya ga yami, ya ga ya rabu da shi. Wannan shine kenan. Akwai matsala haraka bashi, Allah ka biya mana bashi ko ka taimake mu akan biya ko? Wannan shine kenan, duka dai ma'anar su guda. Jayyid, akwai labari mai yawa akan bashi, to dai ki muna so mu ida da sauri, za mu abin gaba bata lokaci akan shi. Kinan abin da yake nuna muna da an ce mutun ya rasu, yana daga cikin abin da ya kamata a yi saurin yi masa shine mi, shine a biya mishi bashi. Akwai abin da ake cewa a cikin ilmul miras, huququl muta'alliqatu bi tarika wa huququl muta'alliqatu me yake da suna bi zimma, ma'ana haƙoƙin da suka ta'allaka da kuɗin da mutum ya bari, da haƙoƙin da suka ta'allaka da shi mutunan. An gane da kyau ko? Daga cikin haƙoƙin da suka ta'allaka da mutunan akwai azumi, ana biyar shi mutunan, ake biye shi, ba cikin kuɗi bane za a hudda, to sai a yi sauri ami a biya mishi shi. An gane da kyau ko? To hukukul muta'alliqatu bi ayni tarika, su kuma abinda suka shahi kuɗin da ya bari, daga cikin su ayi me? Bashin da ake biyar sa ami a hudda a bada, cikin kuɗin za a hudda, su kuma wancan cikin mi abin da yake a asalin shi ne akan shi. To yana shi yasa ma ko gado ba a raba sai an biya mutum bashi, ko gado ba a raba sai an biya mutum, sai an biya mutum bashi. Wannan shine kenan. Amma a yanzu idan Allah ya baka diya wanda basu damu da kai ba, da ka tahi shi kenan, ba a wani tambayar ana biye ka bashi ko ba a biya, kawai su dai zazzagi suke a raba, shikenan. Shi wannan sai nuna kowa ya makan shi kokarin ya biya makan shi bashi tun bai tahi ba, domin ba kowanne bane iyali suke kokarin su san bashin da ake biyar ka dan su raba ka da shi. Malai ce wa ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga ibn Abbas Allah ya dada su, shi da ma'aifinsa, annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam, lalle manzon Allah, qala fil ladhi saqata an rahilatihi, yace game da wanda ya hwado daga taguwarsa, famata sayyara su, yace igsiluhu bima'in wa sidrin, ku wanke sa da ruwa da magariya, wa kaffinuhu fi thawbayhi, sannan kuma ku yi masa likafani a cikin kayansa. Muttafaqun alayh. Wannan ana cikin aikin me yake da suna umara ne, sai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ma umara ba hajjatul wada ne, a lokacin hajjatul wada, hajjin da manzon Allah yi na bankwana, wanda dama shine haji guda da manzon Allah yi. To ana cikin wannan aikin haji, a cikin tawafi sai wani ya hwado daga kan taguwarsa, yana hwadowa kuma fa waqasathu aw fa awqasathu, sai ta take masa wuya sai ya mutu. Mun san wuya yana ɗaya daga cikin gabobi mafi wahalar sha'ani, wanda hatta a yanzu a duniyance a likitance ban ji ba, ban da tabbaci, amma a sani na dai shekarun da suka wuce babu dorin wuya, ko yanzu akwai shi? A sani na dai babu shi, inda ba yanzu aka samu shi ba. Wuya yana daga cikin wuraren da in suka kare to ba a iya dora su. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Domin in babu kai, mutum yana iya rayuwa ba ya iya rayuwa. To jijiyoyin da suka hada kai da nan a ina suke? A cikin wuya suke, shi yasa in suka kare shi kenan. al'amari ya ya mai kira suna ya lalace to shike ko da ta take mishi wuya kike injijiyoyin da suke hada kai da gabobin jikin sa suka katse sai ya rasu da ya rasu shine sai manzon Allah ya ce ayi mishi wanka da ruwa da magariya ayi masa likafani da kayan shi an gane da kyau ko wannan hadisin yana muna bayanin wanda ya mutu a wajen harami yanayin likafanin sa ya sha bamban da wanda ya mutu ba a can ba wanda ya mutu a wajen aikin haji likafanin sa shine kayan sa na aikin haji an gane da kyau ko kuma sannan ba za a like masa kai ba ba a sa masa kuma turare an gane da kyau ko kun san mai aikin haji bai sa turare ko to haka shi ma ba za a sa mishi turare ba kun san me hikimar shine yub'athul abdu ala ma mata alaihi za a tayar da mutum akan abin da ya rasu akan shi kinan za a tayar da shi manzo Allah ya ce yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan za a tayar da shi na tashi alqiyama yana labbaika labbaika allahumma labbaika Allah ka azurta mu da irin wannan mutuwar ka tashi kana labbaika ai ka san masha Allah wannan shine kinan to kinan wannan hukuncin kinan wanda ya rasu a wajen me yake da suna me ake cewa wajen aikin haji kenan ba a masa likafani kayan sa sune likafanin sa kun ba a like mishi kai ba a sa mishi turare mallai ce wa Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya dade ita ce lamma aradu ghasla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka so su wanke ma'aikin Allah qalu sai suka ce wallahi ma nadri Allah na rantsa mun rantsa da Allah ba mu sani ba nujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin zamu yi ma manzon Allah zindir kama nujarridu mautana kama yanda muke ma matattun mu zindir amla ko kuma a'a alhadith sai ta kawo sauran hadisin rawahu ahmad ahmad ya tosa wa abu daud da abu daud wannan yana daga cikin abin da ya faru lokacin da manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam bayan an tabbatar da ya rasu kin yanzu sai aka shiga cikin dimuwa ya za a yi ma manzon Allah wanka shin za a mishi wanka yanda ake ma kowa wanka ko kuma a'a yanda ake ma wanka sai an mamutun zindir idan aka ce zindir ba ana nuhin ba me yake da suna a hudda mishi kayan shi gaba ɗaya tumbur kana kallon shi kana kallon al'aura shi kana mishi wanka a'a ana nuhin kayan da ke gare shi gaba ɗaya sai an hudda mishi su sannan sai a aza mishi wani kyalle akan al'aura shi an gane da kyau ko lokacin da za a mishi wanka sai ya kasance sauran jikin shi gaba ɗaya yana waje amma al'aurar ita ana ruhita da wani kyalle wannan yana nuna mutum ko bayan ya rasu ana girmama shi to za a aza al'aza aza ko ni kyalle a ruhi al'aura an gane da kyau ko da lokacin da ake ma mutum wanka sai ka sa hannunka a wajen al'aurar shi ita ma ka wanke ta amma sai dai ba tare da kana kallon ta ba da wani abu a sama an gane da kyau ko to suka ce haka za su yi wa manzon Allah ko aka sai suna a cikin wannan yanayin sai Allah ya sako musu da kwana sai da yake suna tsaye ba hukunci suke ba suna tsaye duka kowa kwana ya dauke shi sai da yake kansu ya hade da kirjin su sun sarda kai suna kwana suna a cikin wannan yanayin sai suka ji wani sauti ana cewa ihsilu rasulullahi bi thawbayhi ku wanke manzon Allah da kayan shi shi ba sai an hidda mishi kaya ba sallallahu alaihi wasallam suka ce haka aka ma manzon Allah kaya a bisa kan me yake da suna bisa kan rigar shi ana ake zozawa in kai ne hannunka in zaka mutu wanka sai ya tabi fatar shi to su a'a da kayan za a zozawa sai su zaman to kawai matsayin mi kawai matsayin soso misali ma za a sa soso to haka aka ma manzon Allah wanka da mi da kayan shi an gane da kyau ko wannan abin da yake nuna muna kenan abin da yake nuna muna su sauran mutane za a hudda musu kaya amma su annaba ba ami ba a hudda musu kaya dan saboda girmama su dan saboda Allah me yake da suna ya suturta al'auran su babu wanda zai ganin wannan al'aurar jayyid malaiku an ummi atiyya radiyallahu anha daga ummu atiyya Allah ya dada ita qalat tace dakhala alaina annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shiga a wajen mu wa nahnu nughassilu ibnatahu muna wanke yarsa fa qala sai ce ighsilnaha thalathan ku yi mata wanka uku aw khamsan ko biyar aw akthar min zalika ku hiya ma da haka in ra'aytunna zalika in kun ga haka ya dace bima in wasidun ku wanke ta da ruwa da magariya magariya su a lokacin su kawo matsayin sabini ne an gane da kyau ko shi samu a wannan lokacin ba dole sai an samu magariya ba ana iya sa sabini waja'alna fil akhirati kafuran a ƙarshe ku sanya kafur wannan turaren na kafur aw shay'an min kafur ko kuma wani abu ne daga kafur falamma faragna a lokacin da muka kare adannahu mun sanar da shi fa alqa ilaina hiqwahu sai yajihu muna da hiqwa kin shi hiqwa shine izar yajihu muna da zanan sa fa qala sai yace ashirna ha iyahu ku sanya mata shi ashirna ha iyahu ma'ana ya kasance kaman kayan su ne za su bin zanan shine zai bin hwatar ta an gane da kyau ko kaya kala biyu ne akwai shi'ar akwai disar shi'ar ita ce riga yar ciki an gane ku disar ita kuma ita ce wadda ake aza a sama dan me yasa ake mata shi'ar li'annaka tash'uru biha ita kake ji a jikinka ta saman ita ba ta zo zuri jikinka shi yasa ba a ce mata shi'ar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana yaban mutanen Madina yake cewa al-ansaru shi'arun wan nasu disarun ma'ana su mutanen Madina su ƴan kusa gare ni ne an gane da kyau ko ma'ana su ƴan kasar anta ce in ji Hausa ko to wannan shine kenan jayyid manzo Allah ya ba su wannan zanan a sanya shi ya kasance shi zai bin hwatar jikinta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin manzo Allah ya ba da wani da ya zama tomi kaman tabarruki ko kaman nema albarkarta ya kasance kaman wannan dalilin sa Allah madaukakin sarki ya ƙara mata rahama wannan shine kenan wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ibda'na bi mayaminha a wajen wanka ku fara da daman makinta wa mawadi'il wudu'i minha da wuraren arwallanta wa fi lafzin lil bukhari a wani lafzi ne imamul bukhari fa daffarna sha'raha sai muka kitse kanta thalatha qurun muka yi masa tsoro guda uku fa alqainahu khalfaha sai muka jewa shi a bayanta wannan hadisin yana nuna yanayin yadda ake ma mutum wanka musamman ko mace dai ce daga cikin ƴaƴan manzon Allah ta rasu a wata riwayar an ce Zainab ce radiyallahu anha da ta rasu shine manzon Allah ya sanya su Ummu Atiyya su yi mata wanka Ummu Atiyya tana ɗaya daga cikin littizan sahabbai wannan hadisin na farko ya nuna mana mace wake wanke ta mata mace mata ke wanke ta malamai mafi yanci malamai sun ta babu inda ya halatta namiji ya wanke mace in bawar take matarsa ba an gane da kyau ko sai mata ko diyarka in dai balagaggiya ce mafi yanci malamai sun ta ba za ka wanke ta ba sai dai mata su wanke ta ko kuma mijin ta shi ya wanke ta an gane da kyau ko wannan sai kin darajar miji ko akwai inda ma yahi uba kenan wannan shine kenan jayyid haka shi ma namiji babu inda ya halatta mace ta wanke shi sai idan ya kasance matarsa ce ko ma'aihiyarsa malamai sun ta inda ya baligi ne baligi ko ma'aihiyarsa malamai suna ganin ba halatta ta wanke shi sai dai maza su wanke sa an gane da kyau ko wannan sai yake nuna yanda musulunci ya kula da muke da suna da al'amari na al'aura da kuma al'amari na nisantar alfasha wannan shine duka wannan yana fassara mana wala taqrabu az-zina wannan duka yana iya tado shedan yana iya tada mutun sha'awa amma yara kanana jarirai wanda busu balaga ba maza ko mata namiji yana iya wankewa mace tana iya wankewa wannan shine kenan sai nan namu na wanka ana wanke mutum adadi wanda aka ga ya dace amma ana so ya zamanto adadi na mara kun ga namu za Allah ya ci ku wanke ta sau uku ko biyar ko hiyar da haka in kuna so domin akwai mamacin da in ya rasu kazanta tana hutuwa daga jikinsa misali wanda mashayin taba wanda ya rasu gani shi bayan ya rasu kahin ma ya rasu huhun nan nashi sai ya amanye kesa zai hito yana wari to irin wannan abubuwan koda bayan ya tahi yana iya yana hutowa ya rasu amma kuma wannan abin yana hutowa daga cikin jikinsa da an taba cikinsa sai wannan ruwan su huto to irin wannan in ba an yi tahi ba an ta me yake da suna matsa cikin ruwan sun hito to in ba shi ba da an yi wankan sai abin ya lalace da an yi wankan sai ya bace ya ansa likafani kenan zai bata likafani to shi yasa ake so a yi wanka ko adadi nawa za a yi dan dai a samu me ya tsarkaka dan likafanin kada ya bace wannan shine kenan jayyid a ƙarshe mun ga kuma ana sa kafur wanda a matsayin shi kaman turare ne kuma mun gani a cikin wankan ana sa sabini ko kuma abu dai na tsarkakewa wankan gawa kamar yadda ake wankan janaba ne wanda Usman tawa a wannan majalisin lokacin da muka kare muka zo a cikin littafin Umratul Ahkam mun zo a bisa table an gane da kyau ko da likafani muka nuna yanda ake sa likafani da sauransu wannan shine kenan jayyid ahadisi naga maliki cewa an Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya dada ita kufina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi thalathati athwabin an yi mama aikin Allah likafani a cikin kaya guda uku bidin horari sahuliyatin an kasar sahul sahul wani kauye ne da ake ce ma sahul shine to sai ana danganta kayan da sahul kenan bidin kaya horare sahuliya an sahul min kursuf al kursuf yace al qutun kada ma'ana kayan na kada ne laysa fiha qamisun wala imama babu riga ko kuma rawani a ciki muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin mafi girma abin da yake nuna a bangaren abin da shahili kafani ashe abin da ya dace wa likafani ya kasance kelle guda an gane da kyau ko wannan shine kenan in kelle uku ne haka za a yi abin da nake nuni shine ashe akwai wanda za ku gani in za a ma mutum likafani sai an yi masa riga mana sai an tsaga tsakiya a soka kan mutum ya zo sannan sai a kawo wani kelle gehe a dama sannan a kawo wani can kasa a dama in kuka riba kelle guda nawa guda uku wannan duka sunan shi likafani nawa guda duka sunan shi likafani guda to abinda su suke nihi anan kelle guda ne za a kawo yanda muka nuna akwai sifan da yanda muka nuna babban kelle ne za a shinhidawa sai a aza mutum akai sai a ja wancan bangaren a game nan a ja wancan bangare a game nan can gihi shi za a lumke ba kun san shingon ba to yanda ake ma shingon babban misali kenan shingon wancan na da mai dan abun ga kenan yauwa to haka in akai haka nan ai kun gani abu guda ne ko to haka shine wanda ya dace shine abin da ake ni haka kama manzon Allah aka sa guda an yi likafani guda aka kawo guda aka sa an yi biyu aka kawo guda aka sa an yi nawa an yi uku mun yi zace sifa mafi kamala asali dai likafani shine da a rike jikin mutum ga aga ko ina an gane da kyau ko to wancan da wancan duka sun yi amma wanda yake shine wannan wanda za a ka kelle guda a dame mutum a cikin sa mun wannan shine mafi sauki da meke da suna wannan shine kenan kenan wannan ya nuna likafani abin da yake dacewa kada a yi guda a sa uku duka dai dan a suturta mutum wannan shine kenan sannan kuma wannan ya nuna likafanin hori ne ko hori ake sawa jayyid a hadisi naga malik cewa an ibn umar radiyallahu anhuma daga ibn umar Allah ya dada su qala yace lamma tuwfi abdullah bin ubay lokacin da abdullah bin ubay ya rasu rasul munafiqin ko jaa ibnuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan sa yazo wajen ma'aikin Allah fa qala sai yace a'tini qamisaka kabani rigarka ukaffinuhu fihi in yi masa likafani a cikin ta fa a'tahu iyyahu sai manzo Allah ya bashi wannan likafani Abdullah bin Ubay bin Salul ra'azul munafiqin shine shugaban munafikai na ina na Madina mun sha bara tarihin shi sosai musamman a lokacin da muka yi cikin suratul munafiqin ngani a dan sa wannan shi ake ce ma yukhrijul mayyita min alhayy shi shugaban munafikai ne kahuri amma kuma sai Allah ya bashi ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullah shine lokacin da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dawo daga yaki sai ke cewa la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azal mu masu daukaka zamu hitar da kaskantattu daga Madina su wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan nashi da aka bashi labari yace ma'afina ya hode haka yace eh ya zaro takobi yaje a wajen ma'afin nasa yace ko ka je ka durkusa ka ba manzon Allah hakuri ko in hidda maka kai an gane da kyau ko wannan shine kenan haka ko uban yi tunda ya zare mishi idanu ko haka ko sai da yaje ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri wannan shine kenan jayyid to duk da haka nan dai akwai soyayya ta uba da ma'aifi to da kuma uban ya rasu shine Abdullahi yaji tausan shi yana jin haushin a ce ma'afinsa ya shiga wuta to shine yaji a wajen manzo Allah ya ce ya manzo Allah ka bani kayanka ayi ma ma'afina likafani da su mai yuwa Allah ya ma ma'afina mi Allah ya ma ma'afina rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi da ai haya hana mishi da manzo Allah ya bashi har sai da Umar ya ce dan me zaka bashi ya ma'aikin Allah shigawan mu na hukai kaza da kaza manzo Allah ya bashi yaji aka same shi manzo Allah ya ce wannan ba zai mishi amfani komai ba zan bashi ne ba dan shi uban ba dan wa dan dan manzo Allah ya bashi aka je aka mishi amma wannan ba mishi amfani komai ba wannan shine kenan jayyid a takaice dai wannan ya nuna meke da suna sahabbai suna tabarruki da kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun gani akan cewa ko tabarruki min khususiyatin nabi, daga cikin abin da manzon Allah yake banto da su ne. Malai ce wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalle manzon Allah ya ce ilbasu min thiyabikum al-bayada, ku sanya horare daga cikin kayayyakinku. Fa innaha min khairi thiyabikum, domin su ne mafi alkhairin kayanku. Wa kaffinu fiha mautakum, kuma ku yi matattunku likafani a cikinsu. Rawahu al-khamsa, marawaita hadisi nan guda biyar suka rawaito sa, illa an-nasa'i, sai dai imamu an-nasa'i wa sahahahu tirmizi, imamu tirmizi ya inganta sa. Wannan hadisi me yake nuna muna? Mustahabbancin sanya mi, sanya kaya horare. An gane da kyau ko? Ashe mustahabbi ne, ana so mutum ya sanya kaya horare, sai nuna ashe kayan ma sun yi wasu alkhairi. To wanda suka yi kowanne alkhairi su ne horare. Wannan shi ne kenan. Akwai wanda na sani wanda ba su sama kaya in ba horare ba ko? To kuma wannan kuma yana iya zaman tuwa bid'a. Mutum ya ce bai sa kaya in ba horare ba, ana iya mutum yana iya faɗa a cikin bid'a, tunda manzo Allah ma wataran yana sa horare, wataran yana me? Yana sa wanda ba su ba, har jajaye yana sa masu launi. Kenan sai nuna cewa kamar abin da dai ake so mutum a kasance cikin kayansa horare sun yi yawa, ko kuma yana son yawan sa su. A cikin yan siyasa mu akwai wanda suke haka nan ko? Misalin me yake da suna wanda ya gabata, Allah ya gafarta masa, Muhammad Isu, mafi yawancin kayan shi ni ban taba ganin shi a cikin kayan da ba horare ba. Shekaru dai 10 da suka wuce, duk kayan horare nake ganin shi da su. To wannan shine kenan, sa kayan horare me yake da suna mustahabbi ne, musamman kuma a ranar Juma'a ko? Jayyid. Malai ce wa an Jabir radiyallahu anhu qala, daga Jabir Allah ya dada shi, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, ya ce idha kaffana ahadukum akhahu, idan dayanku zai yi ma dan uwansa likafani, falyuhassin kafanahu, to ya kyautata likafaninsa. Rawahu muslim ya rawaito wannan hadisin. An gane da kyau ko? Kinin likafani ma ana so ami, ana so a kyautata sa. Amma kuma kyautata ba shi ake, ba shi yake nuna ba za a so kaya tsaraddi a sa mishi, ana nuhin dai a sa mishi likafani wanda zai isa a ruhi jikinsa, wanda zai ba zai bayyana siffar jikin shi ba. Malai ya ce wa an Jabir radiyallahu anhu qala, kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yajma'u bayna ar-rajulayn min qatla uhudin, manzo Allah ya kasance yana hada tsakanin mutum biyu daga cikin wanda aka kashe a yakin Uhud, fi thawbin wahidin, a cikin kaya guda. Thumma yaqulu, sannan sai ya ce ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'ani, wanne ne daga cikin su yahi hadda mai yawa ta alqur'ani, fa yuqaddimuhu fil lahadi, sai ya gabatar da shi a cikin al-lahad, ma'ana nau'i na kabari. Walam yughassalu, ba a kuma yi musu wanka ba. Walam yusalla alaihim, ba a yi musu salla ba. Rawahu al-Bukhari, Bukhari yato wannan hadisin. Wannan hadisin yana bayanin yanayin yanda ake magawar wanda suka rasu a fagen yaki na ɗaukar kalmar Allah a wajen jihadi. Kenan su ana musu likafani, amma sai dai ba a musu wanka, ba a musu me, ba a musu salla. Kun gani ya bambanta shi kuma da wancan ko na haji. Kun ga shi za a mishi wanka, an gane da kyau ko? Za a mishi wanka, amma su kuma wannan ko wanka ba za a musu ba. Su kuma daga cikin abin da yasa ba a musu wanka shine manzo Allah ya ce za su tashi a ranar tashin alkiyama, duk inda aka ji musu yana jini, arrihu rihul misk wal launu launud dam, kamshi zaka ji na almiski ne, amma kuma launi na jini ne. In ka gani sai ka ce jini ne, amma kuma in ka sunsuna zaka ji kuma kamshi yana mi, kamshi yana bin su. Kenan idan aka zo me yake da suna ranar da za a yi tsayuwa a cikin rana, lokacin da mutane suke zuha, akwai wanda zuhar su ta lullube su, ka san ko yan ce zuha akwai wari ko? To kai kokari ka nemi ina shahidi yake, ka yawa ka zauna ka tsaya kusa gare shi, dan saboda zaka huta da wari ko? Zaka sha kamshi. Kenan sai mu ruga mu yi irin wajen su me yake da suna Ja'far bin Abi Talib, wajen su me yake da suna wasu dai daga cikin sahabbai wanda aka sha a fagen yaki. Wannan shine kenan. Jayyid. Sannan wannan hadisi na nuna ashe ya halatta idan larura ta kama a sa mutum biyu a cikin likafani guda. Kun ga anan kayan da za a yi likafani sun yi karanci, sai manzo Allah ya kasance yana hada mutum biyu a cikin likafani guda. Wannan kuma hadisi na nuna darajar alqur'ani ta yanda hatta ma a wajen sa kabari ana lura wanne ne yahi alqur'ani, wanne ne haddace alqur'ani, ko wanne ne yahi iyasa, ko wanne ne yahi sanin ma'anarsa. To shi za a fara sawa a cikin kabarin, sannan sai a kawance a sa. Dami za a fara sa shi kamar dan ya kasance rahama ga wanda zai zo a baya. Idan ya shiga shi rahama ta zo, kenan dalilin sa sai wancan shi ma ya me ya samu rahamar. To shi yasa aka fara gabatar da wancan. Wannan shine kenan. Jayyid. A hadisi na gama da yake cewa kenan wannan hadisi nuna su dan ba a musu sallah ba, ba dan kaman ba rashin daraja bane a gare su, a'a ita ma ce darajar a gare su. Domin akwai ruwan da suka zo mala'iku suke musu, irin su mala'iku ne ke musu sallah, ba ma mutane ba, mala'iku suke musu sallah, yana su daraja ce a gare su. Jayyid. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجم ايكن الله تعالى da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa la taghalu fil kafani, kada ku wuce gona da iri wajen likafani, fa innahu yuslabu sari'an, domin shi ana cire sa da sauri. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud da rawaito sa, sai dai hadisi ne wanda bai inganta ba, amma kuma haka ne, ba a so a wuce gona da iri wajen likafani. An gane da kyau ko? Na alhadisu da'ifun lakin na ma'anahu jayyida, ma'anar shi tana da kyau. Domin idan muka gani me yake da suna, hatta ma mutum yana raye ba a so ya make su wuce gona da iri wajen kaya tsadaddi, to ina ga wanda ma shi ya mutu, sai nuna min babu aula a ce wanda ya mutu an nisanci sai mai shi tsadaddin kaya a wajen lokacin da za a yi masa likafani. Mafi yawanci kuma masu irin wannan ɗabi'ar su ne Yahudawa da Kiristoci, su ne idan mutum ya mutu yana daga cikin abun alfahari kabarin da za a sa shi a yi mishi na musamman, kayan da za a sa mishi a cikin kabarin a yi mishi na musamman. Akwai wanda ma hakuri ake samu su a cikin kabari, wanda ya an je lahira a bada cin hanci ko? haka suke tsammani. Lahira kamar yadda nan duniya akwai korifin, akwai cin hanci, to lahira ma akwai cin hanci. To sai a samu su kuɗi su biya da su a cikin kabari. A lokacin da wannan ya shahara sosai, in dalilin wannan aka samu nubashil qubur, wanda suke zuwa bayan an turbude mutum sai su bece kabarin su kwashe kuɗin. To yana daga cikin abin da a da ya jayo aka rage wannan abin, tunda an sai an sa kabari aka sa kuɗi, daga baya ana zuwa a bece a kwashe kuɗin, to sai abin ya rage. To yanzu da yake kaburburan makabartar ana sa mata tsaro, kenan ko an sa kuɗin ba a tsoron a zo a bece a hudda. مالتي وانا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مزا الله يتي متى لو مت قبلي دا زاك مت كامينة لغسلتك دا نيزم مكي وانك. الحديث كنن بخاري رويت وانا حديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وانا حديث مباء ابن ديك نونا شيني حالك النمج يوانكي وا يوانكي ما ترشي. Inda muka gani wannan magana mafi inganci, shi su kadai ne suka halatta su wanke maki da suna, mata da miji kawai ne halatta a tsakanin su wanke junansu, amma in ba shi ba sauran duka maza su za su wanke maza, mata za su wanke mata, sai kuma wanda basu balaga ba, su wannan kowa yana iya wanke su. Wa an Asma binti Umais radiyallahu anha anna Fatimata radiyallahu anha, lalle Fatima Allah ya dada ita, awsat ta yi wasiya an yughsilaha Aliyun, akan Ali yayi mata wanka radiyallahu anhu Allah ya dada shi. Rawahu Ad-Darqutni, Imam Ad-Darqutni ya rawaito wannan hadisin. Kunga wannan hadisin har yanzu yana ƙara ƙarfafa wancan ne, hatta ma akwai matan da ma suke wasiya in sun mutu kada wanke, kada wanda ya wanke su in bawa ba, in ba masajin su ba. Wannan kuma duka kamala ce, kamala ce ga mace a ce mijinta ya wanke ta, domin idan mace tana raye tabbas ba za ta yadda ba kowa ya ga al'aurarta, in dai har ita mutum ne kirki ce. To kenan duka dan saboda wanda suka ga al'auranta su karanta, sai kasance an takaita shi ga mijin. Wannan shine kenan. Wa an Buraida radiyallahu anhu, daga Buraida Allah ya dada shi, fi qissatil ghamidiyya, a qissar al-ghamidiyya allati amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha, wanda manzo Allah yayi umurni da ajehi ta fi zina, dalilin zina. قال يتي ثم أمر بها سيمن زاء الله أمرني فصلي عليها أكما تسلى ودفنت أكا تربو ديتا رواه مسلم مسلم يتوانا حديث وانا كسر تعالى قامي ديا زامو غانتا إذا مكزو باب حدود كتاب الحدود زامو غانشي وتما تاتي دا سوزي كاما تتايزنا بان تايزنا هاتا دو كتكي بان دلو كتي سيتجي إتا ya kamata a ce an yi mata haddi ta je wajen manzo Allah ta gaya mishi ita wa ta yi zina har ma ga tana da ciki tana da juna biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to aje da ita aka sa wanda zai kula da ita hatta aihu da ta aihu ta zo sai manzo Allah ya ce ta je hatta yayi yarinyar ta yayi yarinyar malamai suka ce duk wannan lokacin da manzo Allah ya ta bata an so ne da katta ko mutata ta tuba shikenan ba sai an kashe ta ba an gane da ke ko da me a asali idan mutun ya abin da ya haddi ya kama shi misali kai zina da boye ba amin ba la kadar Allah kai da boye kaje kai shiru kai tuba taubatun na tubatan nasuha Allah zai yahi maka inda haddi yake dole shine ya an gani an kawo shaida to wannan shikenan dada ka tuba ko to tuban ka ce amhane ka a lahira amma sai an sheka ka lahira to wannan shine kenan ta kawo kanta manzo Allah ya tarin abun kakinta tace a ita dai haddin take so amma shi haddin kamar shi ne wanda tuba wanda yake na babu tantama a kan shi shi wancan kaidai ne amma baka tabbace an karba ko ba a karba to shi kuma ya kama ka haddi to tabbace ne an gane da ke ko shi yasa ma akwai wanda ma da manzo Allah ya mishi sallah akan haddi kuma da yake cewa ya kai mishi sallah ya manzo Allah bayan ya yi zina sai manzo Allah ita ma ce ta al-ghamidiyya bayan an je hita ta zo an je hita manzo Allah ya ce a kawo ta yi mata sallah sai a meke da suna Umar yace atusalli alaiha wa qad zanat ya rasulullah ya manzo Allah zakai mata sallah alhali ta yi zina sai manzo Allah ce ya Umar laqad tabat taubatan law qusimat ala ahdi al-ahli al-madina lakafathum ta yi tuba irin tuban da za a ce a raba mutanen Madina ladar tuban da ta yi da ya ishe shiga aljanna an gane da ke ko a wata riwaya yace mata shin kana ganin akwai wanda yake ya kawo kan shi ga Allah ya san da shi kashi za a yi lahira ya san da duniyar za a raba shi da shi amma ya kawo kan shi a sheka shi lahiran dan wa dan Allah babu wanda yake wannan wannan shi nuna cewa me yake da suna yana nuna muna tsarkin zuciyar sahabbai mafi yawancin kuskuren da yake afkuwa da sahabbai kamar da ya kasance ya zamanto mu izina ne a gare mu dan dalilin wannan a samu wani hukunci wannan shine kenan a takaice abin da yake nuna wannan hadisin ashe idan aka jihi mutum akan hukunci na zina ba za a ce ba ayatun da fasikanci ne ba za a mishi sallah ba za a mishi sallah a turbude shi an gane da ke ko a yi mishi sallah a turbude shi yanda ake ma kowanne musulmi a hadisi na ga malaki cewa an Jabir ibn Samura daga Jabir dan Samura radiyallahu anhu qala utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin an zo manzon Allah da wani mutum qatala nafsahu ya kashe kansa bi mashaqis da mashaqis abinda ake cewa mashaqis shine karhin yuka ko mashi ko takobi kusan wannan abubuwan gaba ɗaya sun kumshi abubuwa guda biyu ne da icce da karhe an gane da ke ko yuka akwai kanta akwai karhinta kan yana iya zo ya zamanto na icce ne haka takobi shi ma akwai kai akwai mi akwai kaihin to duk abin da yake na kaihin shi ake cewa mashaqis ko mishqas wannan shine kenan mishqas to ya soke kansa da mishqas ba a bayyana na yuka bane ko na takobi ne ko na mashi ne kenan ya soke kansa da tsinin yuka ko tsinin takobi ko tsinin mashi falam yusalli alaihi sai manzo Allah bai masa sallah ba rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi wannan girman laihin sa ko manzo Allah bai mishi sallah ba amma ba anan ba mishi sallah kwata kwata ba domin ruwaya bata zo da saraha ba ana mishi sallah amma sai dai kawan mutum mai daraja ba zai mishi sallah ba sai a samu tanan manzo su mutum wanda suke yan abin ga yawa irin shi an gane da ke ko domin wanda ya kashe kanshi yayi babban laifi to sai a sa irin su a ci dan Allah ko taimaka ku mishi sallah za a mishi sallah amma mutum mai daraja ba kinan malami idan aka gaito kace ani ba zan mishi sallah ba dai zaman to kamar wa'azi ne ga wani dan kai ya kashe kanshi an gane da ke ko babban laifi ne mutun ya kashe kanshi idan ka kashe kanka kaman ka riga Allah ne akan kanka rayuwar dama ba taka bace ta wace ce ta Allah ce kinan ka bar shi lokacin da yaso ya dauki rayuwarka wannan shine kenan kinan a takaice na nuna wanda yayi kashe kansa mutanen masu daraja ba za su yi mishi sallah ba. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu fi qissati al-mar'ati allati kanat taqumu al-masjid, dangane da kissar wata mata da ta kasance tana share masallaci. Asali taqum kaman abin da kaman mutun ya ga dauda ne yana tsintse ta da hannu haka daidai, to amma dai abin da ake ni tana share masallaci, tana tsaftace masallaci. Fa sa'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya tambaya game da ita, bai ganta ba a kwana biyu. Faqalu, suka ce ma ta ta'aita rasu. Faqala, sai ce afala kuntum adantumuni, bi yasa buku sanar da ni ba. Faka annahum saggaru amraha, kaman suna ganin ba wata mai daraja bace, shi yasa ba su gaya ma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An ga domin da dare ne ta rasu, to su ce gani kai wannan ai ba wata babban mutum bace wanda za a ce har sai an tado manzo Allah dan ta rasu. Sai suka je suka turbude ta, akai masallaci aka je aka turbude ta. Faqala, sai manzo Allah ya ce dulluni ala qabriha, kununa mini kabarinta. Fadulluhu, sai suka nuna mishi. Fadalluhu, sai suka nuna mishi kabarin. Fa salla alaiha, sai mata salla. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito sa. Wa zada Muslim, Muslim ya rawaito sa. Thumma qala, sai ce inna hadhihi alqubura, lalle wa innan kaburburran. Mamlu'atun zulmatan, suna cike da duhu. Ala ahliha, ga mutanansu. Wa inna allaha yunawwiruha lahum bi salati alaihim, dalilin wannan sallah da na musu Allah zai haska musu kaburburan su. Albarkacin kaza garan gare ka sha ruwan kasko. Wannan abin akwai darasi mai girma a ciki. Wata mata ce, autar riwaya ma aka ce baka ce, ita ta ba da kanta ga masallaci, kawai za ta zo ita kula ko ya da tsaftace masallaci take yi. To tara su sahabbai suna ganin ba ta babban mutum bace balle a ce a gaya manzon Allah har a tado shi da dare, suka je suka turbude ta. To da manzon Allah ne ya tashi yana tambaya baya bai ganta ba, aka ce mishi ai tara su, me yasa ba ku gaya mini ba? Sai manzon Allah ya je ce a nuna mishi kabarin, ya je mata sallah. An gaya da ke ku, manzon Allah ya je yayi mata sallah, sai ya ce dalilin sallar da nayi wa'annan mutanen za a haskaka musu kabari. Mafi girman ni abin da na mike da suna na karanta a ciki shine, ashe kada kaga mutun ka raina shi, kada kaga mutun ka raina shi, baka san ajiyar da Allah ya ba a gare sa a cikin sa. Sai sa manzo Allah ke cewa rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abawabi law aqsama ala Allah la abarahu, tana yiwa kaga mutun wanda in ka ganshi ma zaka ka ture shi bakin kofa, zaka yi cewa wancan ba kowa bane, amma dan tsananin darajarsa a wajen Allah da zai yi rantsuwa yace ya yace wallahi sai an yi ruwa, to sai Allah ya yi ruwa. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Baya dacewa mutun kaga mutun kawai ka raina shi. A dabi'ance ku mutane zaka gani su da yawa da an ga mutun hakan ga aka ce kaga ana raina shi da abin da ya kama da haka. Wannan hadisin shine dalili akan halaccin idan baka samu yi ma mutun sallah ba, ba a yi masa sallah tare da kai ba, ya halatta ka je a makabarta ka yi me? Ta yi masa sallah. An gane da kyau ko? Malamai su rabu biyu akan wannan. Wasu malamai suna ganin khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina tsammani al-Imam al-Albani na daga cikin masu wannan ra'ayin kan cewa wannan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma magana mafi inganci wadda mafi yawan malamai suka taya ba khususiyya bace, domin akwai kaida a wajen malaman usul suke cewa al-aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tashri' illa bi dalil al-ikhtisas. Asali idan manzon Allah yayi abu kamar yana nahin kowa ya al'ummar sa gaba dai suna isi koyi da shi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, sai idan dalili ya zo yace wannan na manzon Allah ne, shi kadai ya kamata yayi me yayi wannan abun, ko kuma ba a samu ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun miki da suna sun ki koyi da shi a wannan wurin. Kina wannan sai ne cewa ya halatta, wannan kuma wata daraja ce, domin sallah asali me a cikin ta'addu'a ce, addu'a ko ana son ta ga mamaci. Wannan shine kenan. Jayyid, hadisi na gamma da yake cewa wa an Hudhayfa radiyallahu anhu, daga Hudhayfa Allah ya dada shi, anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam, lalle manzon Allah kana yanha anin na'i, ya kasance yana hani akan an-na'i. An-na'i huwa al-ikhbaru an mauti ahadin, shine bada labarin mutuwar wani, shine an-na'i. Akwai an-na'i al-mazmum, akwai an-na'yul ja'is. An-na'yul mazmum shine wanda za a yi takawara ana daga murya, na wane ya rasu mun shiga hukumin lalace, ko kuma a zo a cikin upar le na masallataiya ana gai wane ya rasu kuma a tashi a cikin anguwa ana fadi ana daga sauti wane to wannan shine aka hana shine an-na'yul madhmum amma mashru kuma al-ja'iz shine wanda za a gai a cikin hankali kwance tarar ba tare da an kaurara abun ba jayyid kina shine manzo Allah ya kasance yana hani akan mi akan bayar da labarin mutuwa irin wanda muka fadi shine al-madhmum wa an abi hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashi manzo Allah ya bada labarin mutuwan najashi fil yawmin alladhi mata fihi aran da ya rasu kunga wannan sai nuna cewa mi wancan wanda aka hana ni wannan kuma irin wanda mi irin wanda aka abu tunda can ma na'a ne nan ma na'a kina ya bada labarin mutuwan najashi aran da ya rasu wa kharaja bihim ila al-musalla sai ya huta da su zuwa wurin sallah fa saffa bihim sai musu sahu wa kabbara alaihi arba'an yayi mishi kabbara guda hudu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin idan muka dauki ni bangare yana bayani akan abinda ake ma salatul ghaib sallan wanda babu shi nan ya salatul ghaib take shine ku ji labarin rasuwan wani babu shi a inda kuke sai ku zo ku yi sallah ku yi mishi sallah shine ghaib dan me yasa ake salatul ghaib dan saboda wanda ake ma sallar babu shi anan tunda asali sallar gawa tana gaban ku ne za ku yi to yanzu babu shi nan shi ma nan malamai sun yi sabani shin wannan khususiyya ce manzo Allah kawai ke da wannan damar ko kuma musulmai gaba ɗaya suna da wannan damar malamai sun yi kai kawo akan wannan amma magana wadda ta tsaya tsakatsakiya shine akan cewa wannan salatul ghaib kin tana halatta ne ga wanda ya rasu a inda ake tsammanin ba a mishi sallah ba an gane ku wanda ba a yi domin annajashi ya rasu a cikin kiristoci domin shi ya musulunta da boye an gane da kyau ku a hutarwa an nuna an samu su da suka yi imani su ma suka musulunta tare da shi to shi yasa manzo Allah da ya yi labarin mutuwar sai mishi sallah ta gawa amma su malamai suna gani ko ma ana da tabbacin an mishi sallah ana iya mishi sallah wannan kuma shine ra'ayi na da yawa daga cikin malamai musamman a Saudiya har a yanzu idan wani babban malami ya rasu a cikin ƙasa ta musulmai wanda ana ji da shi hatta kama ana ji da shi a duniyance suna yi mishi salatul ghaib a masallacin harami an gane ko suna mishi salatul ghaib misali irin su nike da suna al-imam al-albani ina tsammani shi ma ba imam al-imam ibn usaymin shi ma da ya rasu kun san ai ba a garin makka yake ba ba a cikin garin makka yake ba da ya rasu sai da suka yi mishi salatul ghaib a masallacin harami to wannan abin da yake alkhairi dai an san an mishi sallah kawai ka aishi yake alkhairi wacce da aka yi ta isa ku ku yi mishi addu'a shine yanda za a hada wannan mangunan sai hadisi na gaba malai yake cewa wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma daga ibn abbas kale yake sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah yana cewa ma min rajulin muslimin yamutu babu wani mutum musulmi da zai rasu fa yaqumu ala janazatihi sai ya tsayu akan gawarsa 40 rajulan mutum 40 la yushrikuna billahi shay'a wanda ba sa hada Allah da komai illa shaffa'ahumullahu fihi fati Allah madaukakin sarki ya ba su ceton sa rawahu muslim ya rawaito wannan hadisi na bayanin falalar mutane su taru akan gawa idan aka samu mutum 40 wanda ba sa yi ma Allah shirka dalilin su Allah zai ce wannan mutunan to matsalan kuma shirka ko wannan shine matsalan wanda ba sa shirka shine nisantar shirka shine abin da ke da hatsari kuma wannan hadisin ya zo mutlak bai bayyana ba shirkul asghar ko shirkul akbar domin akwai shirkul asghar wanda kadan ne daga cikin musulmai ba sa kai kowa ma yana yin ta sai wanda Allah ya tsare ashirkul asghar ashirkul khafi shine riya an gane da kyau ko kadan ne ke ni suke tsirata da gareta shi yasa manzo Allah yake akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul khafi ita ce na hiji muku tsoro tun a lokacin suwa ya fada ma wannan maganar sahabbai wanda suka yi kowa tsarkin zuciya amma su ma manzo Allah ya musu tsoron wannan to ina ga mu a wannan lokacin da illa man rahima rabbi to ya an ce wannan shirkar har ita ba tana a ciki to wannan ku akwai matsala babba to amma ya an ce babbar domin ita ce wadda take hudda mutun daga musulunci to wannan kuma za a iya cewa kenan ana tsammani abu ana tsammani mutane da yawa a takaice dai yawan mutane akan mutuwa alama ce ta husnul khatima da annama mutun zaton dalilin mutanen da suka taru kinnan Allah madaukakin sarki ya bashi ya basu ceton shi a mun yi minti nawa diba video kinnan nan ban abin gaba ha san kan san kinnan minti bere saura sai mu dakata haka mala yace wa an samurata bin jundabin daga samura an jundab radiyallahu anhu qala sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wa sallam nayi sallah a bayan ma'aikin Allah alam ra'atin matat fi nifasiha akan wata mata da ta mutu a cikin biƙinta fa qama wasataha sai ya tsaya a tsakiyanta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wata mata ce ta rasu a wajen aihuwa shine ma'anar fi nifasiha a wajen biƙinta da ta rasu sai manzo Allah ya yi zo yi mata sallah sai tsaya a tsakiyarta wannan hadisi sai nuna idan za a ma mutun sallah ina yake tsayawa idan mace ce a tsakiya ake tsayawa daidai tsakiyanta ma'ana daidai wajen duwawunta shi kuma namiji za a tsaya daidai wajen kai malamai suka ce hikima ita mace dan dai a ƙara suturta ta ko da tana gawa akwai masu akwai wanda fi kalbihi maradun ko fa yatma allazi fi kalbihi maradun kasu za akwai wanda su ko gawa ba su bari wanda su ma da buji ba to ina ga gawa to wannan shine kenan to shi sai ana tsaya a tsakiya mace shi kuma namiji sai akwai ma ina a wajen kai wannan shine kenan muttafaqun alayh حديث نجا مالك جوا وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني بيضاء في المسجد نار سيد الله من ظن الله يعي صلى أكن آئن البيضاء سنوة صحابياتي نتكي رئياغ ودابيو سهل دا سهيل أنجا يعني جوكو تسيني سكر رسولوك جيغو دا انت واي سي من ظن الله يمس صلى في المسجد أتكم مسلاتي رواه مسلم مسلم يرويتو wannan hadisin wannan hadisi me yake nunawa halaccin yin sallar gawa a ina a masallaci amma malamai sun nuna inda larura inda wata haja inda wata bukata amma in ba shi ba a waje aka yi so don mafi yawancin sallar manzo Allah ta gawa a waje yake yin ta hadisi daga malai yace wa an abdullahi bin abi laila daga abdurrahman dan abu laila qala yace kana zaid ibn arqam زيد بن أرقم يا كسنتي رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا ينا كبر وداهدو أكن غاو وكمو وأنه كبر على جنازة خمسا يا تبين كبر أكن وتا غاو كبر ودا بير فسألته سينة بيس فقال سيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها مزاء الله يا كسنتينا ونن كبر برين معنى هنا ين بير رواه مسلم مسلم رويتوسا wal-arba'a da marawaita hadisin nan guda hudu wa an ali radiyallahu anhu daga ali Allah ya dada shi annahu kabbara ala sahl ibn hunayf yayi kabbara akan sahl dan hunayf sittan kabbara guda shidda wa qala sai ce innahu badriyun nayi mishi haka ne dan shi ya halarci yakin badr rawahu sa'id ibn mansur sa'id bin mansur ya rawaito sa wa asluhu fil bukhari asalin sai na a cikin bukhari wannan hadisi me yake nuna ana iya aika bara guda nawa biyar shidda an gane ko asali kabbara nawa ake yi hudu to amma abin da ijma'i da malamai suka yi a ƙarshe shine kabbara guda hudu za a yi an gane da ke ko duk hadisan da suka nuna manzo Allah ya wuce kabbara guda biyar daga baya sun nuna cewa ga abin da manzo Allah ya mutu yana yi da yana yi shi da hudu amma daga ba sai kasance nawa yake yi hudu yake yi to shi yasa kenan a yanzu ba za a wuce wannan hudun ba akwai malami da suke ana iya wuce amma dai magana mafi inganci ba za a wuce wannan guda hudun ba shine abu na karshe da manzo Allah ya tabbata akan shi yin kabbara hudu marmakon ƙari akan kabbara hudu sai hadisi na gama da yake cewa وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا من ظل الله يكسنتينا كبرا أكن غاو وكم مكبرا هدو ويقرأ بفاتحة الكتاب سي كرنتا سورة الفاتحة في التكبيرة الأولى أكبر تهركو رواه الشافعي إمام الشافعي رويتوسا بإسناد ضعيف دسندي وانديكي ميروني kina wannan hadisin da'ifi ne da yake cewa manzo Allah yana karanta ana kabbara guda hudu sannan kuma ya karanta Fatiha a kabbara ta farko bai inganta ba amma dai haka nan haka ne aikin yake الحديث ضعيف لكن العمل عليه حديث نجمالك وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة نايسل أبايا ابن عباس أكن وتقاوة فقرأ فاتحة الكتاب سيكرا تصلوة الفاتحة فقال سيتي لتعلموا أنها سنة دونك سندتي وسنتي كنن ونن وترن wannan sahabin Talha ya bayyana karatun suratul Fatiha ne a cikin sallar gawa sai aka ce masa me yasa kai haka sai ce li ta'lamu annaha sunna dan ku san sunna ce ba malumai suka ce nan ba ana nuhin sunna ta istilahin malumun fiqh ba ana nuhin sunna shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayan ba shi ba dole ne sai an kana suratul Fatiha a wajen sallar gawa kenan yanayin yanda ake kabbara ta farko dangane da abin da ya sha sallar gawa muna iya mugayi sallar in yaso sai mun takaita aka haka hadisi ne wai saura babin ya kare suna da yawa ko to kenan to za mu liƙe da wannan bayanin na sallah kenan jayyid kenan abin da ya sha kabbarori magana mafi inganci abin da sahabbai suka tahi akai ko kuma aiki na ƙarshe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara hudu yake yi kabbara ta farko zai karanta suratul Fatiha idan yayi kabbara sai karanta suratul Fatiha to bayan kabbar ana yin du'aul istiftah ko ba ai magana mafi inganci shine babu du'aul istiftah ba addu'ar bude sallah kai kabbara Allahu akbar shikenan sai ka fara karatun suratul Fatiha to ana daga hannu ko ba a dagawa eh ana daga hannu an rawaito manzo Allah ya daga hannu sai rungume hannu ana rungumewa ko ba a rungumewa eh ana rungumewa an gane da kyau ko kinan me ba ai du'aul istiftah ita ce ba ai kinan a daga hannu ayi suratul Fatiha an kare sai a kawo akwai malaman da suka ce mutun yana iya ma kara wata sura daga cikin wanda suka ta akwai wani al-Imam al-Albani a cikin ahkamul janaiz yana gane ana iya kara wata sura bayan Fatiha jayyid to amma abin da ya shahara shine akan suratul Fatiha bayan Fatiha sai ayi kabbara ta biyu sai ayi mi salati ga annabi ko sai ayi salati ga annabi salatin fatiha ayi ko kuma ko wani salati salatul ibrahimiya ko yawa shine za ayi ko allahumma salli wa sallim ala nabina kai bai ba sai salatul ibrahimiya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim zuwa karshe bayan shi sai kai wata kabbara allahu akbar ka shiga ta uku ko to a wannan lokacin sai kai addu'a nan malamai sun kasu kaso biyu akwai malaman da suke gani wannan kabbara ta uku za ka yi addu'a ce musamman kai specializanta ga wa ga mamaci in kai kabbara ta hudu shine sai kai mai addu'a ta gaba ɗayan musulmai an gane da kyau ko sai ka sallame kina akwai malaman da suga a bayan kabbara ta hudu ba a karanta komai sallamewa ake mu dukkan su duk yanda mutun yayi duka mutun yana yi ya tabbata don mas'ala ce ijtihadiyya wannan kenan shine a takaice wajen sallamewa kuma sallama biyu ake yi idan akai guda ta isa an gane ko wannan shine kenan insha Allah kenan anan zamu dakata sai gobe insha Allah in Allah ya kai mu sai mu tashi daga inda muka dora abin da ya sauraya na kai shahi nawa yana kai shahi biyar to dake ya danganta littafin ko biyu da rabi ko to kenan goben in mun zo in mun fara in lokaci ya isa zamu shiga a cikin kitabuz zakat in lokacin bai isa ba in yaso sai mu bada hanya akan tambayoyi na abin da ya shahi gawa da sallar tara abin da ya kama da haka insha Allah wannan shine kenan muna fatan Allah ya nuna mana gobe lahiya inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna Allah ya ji kan mamatan mu mu kuma da muka yi saura ya gafarta muna ya datar da mu da aikata aikin alkhairi wanda zai tseratar da mu a lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله